Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Ya kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsin ranar Alhamis 28 ga watan Fabrairun 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa bayan nasarar da shugaba Buhari ya yi na lashe zaben shugaban kasar karo na biyu, masana da kuma 'yan Najeriya sun buƙaci shugaban da ya sauya salon mulkin sa. Sannan Silamu Muni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya gaban tutan Amurka da Koriya ta Arewa, ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un a gabanin fara ganawarsu, yana mai ƙaryata raɗe-raɗin cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kauda makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya a wannan taron da har yanzu suka kasa cimma yarjejeniya. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko zai iya ayyana kawo ƙarshen yakin ƙasashen yankin Koriya wanda aka tsaye da shi a shekara ta 1953 ta wajen cimma wata yarjejeniya mai takaitaccen wa'adi, sai Trump ya ce za dai mu gani. Shugaban Koriya ta Arewa da Trump a gabanin wata liyafar cin abinci sun ɗan keɓance da tafintocinsu a wani ɗaki a otel ɗin Metropole da ke birnin Hanoi don yin kuskus na wani ɗan lokaci. Wasu 'yan jarida ƙalilan da ke ɗakin da aka shirya jawabin buɗe taron sun ji shugaba Kim na jinjina ma Trump saboda abin da ya kira namijin ƙoƙari, saboda amincewa da ya yi wannan ganawar wadda aka fara bara a ƙasar Singapore. Su dai kai ga cimma yarjejeniya ba har yanzu. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka daɗe tare Michael Cohen ya shaidawa kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka jiya Laraba cewa Trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mai yaudari kuma macuci. Cohen a gabanin ba'asin da ya bayar na tsawon wasu sa'o'i ya ce Trump na sane cewa mai bashi shawara kan harkokin yakin neman zaɓe Roger Stone na tuntuɓar shugaban ƙungiyar nan takwarma ta sirri WikiLeaks wato Julian Assange kan saƙonin email ɗin jam'iyyar Democrat da aka sace waɗanda ke ɗauke da bayanai masu illa ga mai ƙalubalantarsa Hillary Clinton tuma kafin WikiLeaks ɗin ta sako su. Cohen ya ce Trump ya bayar da umarnin a shiga tattaunawa a asirce kan shirin kamfaninsa na fara harkokin gine-gine a birnin Moscow na ƙasar Rasha, a yayin da ya yi ta faɗa a bainar jama'a a yayin yaƙin neman zaɓe cewa bai da wata harka a ƙasar ta Rasha, wanda hakan laifi ne mai iya raba hankalin jami'in gwamnati. Cohen ya share ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka kan wannan al'amari a wani ba'asi da ya bayar a shekara ta 2017, wanda don haka nema daga baya ya amsa cewa ya aikata laifi. Zaman ɗanɗar ya tsananta tsakanin Pakistan da India, waɗanda dukkaninsu biyu ke da makaman nukiliya, a ci gaba da ikirarin da suke yi na harba jiragen yaƙin juna. Ƙasar Pakistan ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙin India biyu bayan da suka kutsa cikin sararin samanta a iyakar wucin gadi da aka shata a yankin Kashmir da ake takaddama a kai, bayan da Pakistan ɗin ta yi ɓarin wuta na tauna tsakuwa a sararin saman India don ya zama gargaɗi ga Indiyar. Pakistan ta ce ta kuma kama wani kyaftin ɗin jirgin India. a wani jawabin da ya yi ga kasar jiya Laraba Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce sun dau matakin ganin abun bai rutsa da farar hula ba. Sai dai ita ma India ta ce ta kakkabo wani jirgin yakin Pakistan ikirarin da Pakistan ta karyata. Sannan kuma India ta bayar da wato ta bayyana rashin amincewarta kan abin da ta kira takallarta da Pakistan ke yi ta wajen auna wuraren da aka girke sojojinta da kuma keta haddin kan iyakar sararin samanta. To sai dai India ta tabbatar cewa ta rasa wani jirginta kuma captain din jirgin da hannun Pakistan.
Ibrahim Kalma Si Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara rahotannin ne daga jihar Adamawa Najeriya, inda biyo bayan nasarar da shugaba Buhari na lashe shugabancin kasar karo na biyu, masana da kuma 'yan Najeriya ke bayyana fatansu ga sabuwar gwamnatin da za a kafa. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton daga Yola.
Kafin ma wannan zaben da shugaban ya lashe, shugaba Buhari ya koma sa balaya cewa a wannan karon in aka sake zaben sa zai kotuna nema da waɗanda suka tallafawa tafiyarsa tun farko. To sai dai kuma fa masana na magani akwai bukatar shugaba Buhari ya sayar salon mulkin sa a wannan karon. Mr. Matthew Ona, wani manazarci ne kan harkokin yau da kullum, ya ko bayyana ra'ayinsa da cewa
first and foremost I want to congratulate President Muhammadu Buhari on winning his re-election bid. He should be able to make a change in the personnel surrounding his administration. You will agree with me that most of the ministers and most of the key officials in his administration have failed woefully in discharging their duties. They did not meet with the expectations of Nigerians.
Da farko muna taya shi farin ciki dangane da wannan lashe zabe. Muna fatan shugaba Buhari zai ko sai usulu musamman ta fuskaci na da mukamai ba kamar yadda a karon farko ba. Inda ku aka ta jan kafa, mu fatan mun shine kada ya ba mu kunya. Ya kamata ya dau mataki wajen magance matsalar tsaro, domin ko kullum sai sata mutane da tashi-tashi hankula. Ya kamata Buhari ga san wanda zaka nada mukamai. Ya kamata shugaba yake sauraron jama'a ya kuma sauya wasu manufofin gwamnatinsa da kan kawo tsauri a rayuwa, a cewar manazarcin Matthew Ona.
So we expect him to get competent people who help him administer this country.
Kuma din sauran 'yan Najeriya na bayyana fatan su ne da cewa
alhamdulillah zamu mishi fatan alheri na samun nasara ga wannan zabe da ya sake koma. Abu na farko shine muna so ya diba domin rayuwar talaka ta inganta musamman wajen rage kudin man fetur. In ya rage kudin man fetur to gaskiya abubuwa za su dawo za su yi sauki ga talaka musamman masu amfani da ababen hawa wajen harkokin yau da kullun da rayuwarsu na neman abinci. Sannan kuma na biyu maganar tsaro musamman a bangaren wajajen su Zamfara Sokoto Katsinan nan ya kamata kawai ba sani ba sabo. Yawwa to nan ma haka din sai ya diba ka san ita gwamnatin wacan ta farko ita hadaka ce jam'iyyu daban-daban da su PDP da su ACN da su CPC da AMPP duk su suka hadu suka yi wannan gwamnati. To yanzu ko mutane sun bi sun jefa mishi ƙuri'a shi kadai. To saboda haka yanzu kuma sai ya mulkin sa shi ma shi kadai ya koma Buhari da ba Buhari yanzu ba.
Wajen makamai dubi mutanen da suka cancanta ya san za su yi aiki don akwai wanda muka san su ba 'yan jam'iyya ba su yi wa jam'iyya aiki ba suna zanne haka ne aka ɗauka aka ba su kuma sun ji ba su ni nuna ƙwazo ba. Su akwai wanda aka san su da ƙwazo wanda an san sun yi aiki wa jam'iyya kuma za su yi aiki wa ƙasa an sa su inda ya kamata su yi aiki. Kuma wayannan mutane akwai su a arewa akwai su a kudu. Wanda suka yi a kudu musamman za a ga wasu su ma sun raza makamansu saboda kaunar da suka nuna Buhari. Kaga kama Benue akwai mai da ya rasa kujeransa na senator amma ka duba zaben shugaban kasa kaga kuri wanda ya kawo ba a samu ni bambanci irin wannan mutane bai kamata a manta da su. A can sassan akwai Akpabio kaga shi ma aikin da yi wa Buhari amma shi ma ya rasa kujeransa na senator irin wannan kar a manta da su.
Comrade Barnabas manyan ina tsun fada cewa ayi kokari dawo da Liya Sharibu da shauraren matan Dabci da kuma abin da ya matan Chibok da aka kwaso su a gidajen iyayen su an tafi da a makarantu an tafi da su a daji sannan kuma akwai tsadan abinci a kasan mu nan tsadan abinci a dawo na abu daban
koma da menene dai yanzu ko za a zura ido nema a ga salon sabon gwamnatin APC a yanzu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Allah 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 hada kan mu a fere kan mu sojuna
madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to har yanzu dai batun ra'ayoyin ne amma wannan karan a jihar Niger Mustafa Nasir Batsari gare ka
yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan nasarar da shugaba Muhammadu Buhari yayi a babban zaben kasar da aka gudanar sakataren yada labarai na kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Muhammad Abubakar Sadiq ya ce a madadin kungiyar makiyayan Najeriya suna yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri to amma a gefe guda ya ce suna fatan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari za ta kara mai da hankali wajen shawo kan matsalar yan bindiga masu satar dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane a wasu jihohin arewacin Najeriya
harkar tsaro da dai sauransu muna gani waɗannan suna daga cikin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya sa gaba shi ya sa mu al'ummar Fulani mu muka goye bayan sa har Allah ya sa ya samu nasara wallahi abun ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa muke kara kira ga shugaban kasar da kara kaimi saboda ba Fulani rayuwarsa gaba daya kacokan ta rataya ne akan maganan dabbobin sa
shi Made mataimakin shugaban kungiyar direbobin da kwamman Petur a jihar Niger Faruk Muhammad Kawo yayi kira ne ga shugaba Muhammadu Buhari da yayi kokarin rage farashin man Petur a sabon wa'adin gwamnatin tashi.
Ni ra'ayi na da farko ina so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba bangaren mai ya fara da kema da shi da kana nan ya rage farashin mai. Ya rage farashin mai. Na biyu kuma a duba abin da ya shafi ayyukan da ya sa gaba na ci gaba. Bangaren hako mai Mustafa Arewa kawai muna da depot guda tara amma cikin depot din nan guda tara yau babu wanda zai lodi babu wanda ke lodi wannan ba karamin koma baya bane
Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger Engineer Muhammad Imam ya bayyana dalilin su na gamsuwa da sakamakon zaben shugaba Muhammadu Buhari.
Wallahi mun gamsu sosai saboda a da ba za ka ma ga inda ake tara kuri'a ba sai dai ka zo ka je tsakan dare an haɗi sakamakon zabe. Amma yanzu gashi ana tara da idanu ana haɗawa mu ma muna haɗawa ana tambayan ka an kana da korafi a an sa maka to kaga wannan akwai cin gaba sosai.
To sai dai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Alhaji Yahaya Ability ya ce ko kadan basu gamsu da sakamakon zaben ba
kada na kalla ba duk dan Najeriya ya kalla idan duniya ta kalla jam'iyyar PDP ba ta yi takara da Buhari bane a inda muke tattauna da jam'iyyar PDP ta yi takara da hukumar zabe ne dalili kawai shine abin da suka zaba daga kasa ba shi aka kai a Abuja ba
har ya zuwa yammacin Laraban nan dai magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da yin shagulgula da maguje-guje da ababen hawa a birnin Mina. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 2 na dare da minti 16. Ga salamu mun bar mada shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa.
Jama'a assalamu alaikum. Barka ku da yau. Barka mu da sake saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Wanda ke zantawa akan batutuwan da suka shafi nakasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai fara ne da yada zango a Najeriya, inda nakasassu suka halarci runhunan zaɓe a ranar 23 ga watan Fabrairu da nufin sabke nauyin da ya rataya a wuyansu, wato morar 'yancin zaɓe. Kamar yadda abin ke zama wajibi a wuyan kowane ɗan ƙasa, ma'ana kaɗa ƙuri'a. Wannan ba shi ne karon farko ba da masu bukata ta musamman ke fita runhunan zaɓe a Najeriya. To amma kuma shi ne karon farko da aka samu tururuwar nakasassu sosai a wuraren kaɗa ƙuri'u, yayin da bayanai ke cewa an ba su cikakkiyar damar cika wannan guri nasu, abin da ke nufin an fara samun ci gaba wajen mutunta 'yancin nakasassu a wannan ƙasa. Lamarin da za a iya dangantawa da jajircewar ƙungiyoyin nakasassu, waɗanda ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a fara mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, wacce gwamnatin ta Najeriya ta saka wa hannu shekaru aru-aru a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ku saurari hirar da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da wani mai naƙasa a wata rumfar zaɓe.
Ya sunan ka malam?
Sunana Bello Abdullahi.
Ka jima a nan?
Gaskiya na jima Abuja don na fara zamanin tun 96. Zaɓe ba zaɓen da aka yi ban zo ba. Gaskiya wannan ya zama zaɓe na daban.
Me yasa kake ganin akwai bambancin wannan zaɓe da waɗanda ka yi da?
Dalilin da yasa ya zama na daban, duk zaɓen da muke yi kamar mu wanda muke da bukata ta musamman, muna samun matsala. Wasu suna ganin a'a ya za a yi, su suna kan layi in mun zo muna neman alfarma a ce za a yi mana a da kenan. To abin sai ya kawo matsala wani lokaci, sai abu ya dan kawo cece kuce har mu sai mu hakura mu bar gurin, sai ya zamanto zaben ma ko mun yi shi a lokacin ba cikin dadin rai ba, ko kuma ya zamanto ba za mu yi shi ba ma wannan lokacin. Wasu mu ma wanda suke da hasala da yawa ba za su dawo ba. A wannan karon gaskiya mun ji dadin wannan tsarin da INEC ta yi, especially wannan lokacin wanda ta ba mu daman cewa dukkan ire-irenmu wanda suke da bukata ta musamman idan sun zo, akwai wanda za su karbe su, su nuna musu gashi, mu je kuma wajen layi mutane a yi musu magana, su yi hakuri, a ba mu dama saboda ba mu da juriyar tsayuwa akan sandunan mu ko kuma akan keke mu yi abinda za mu yi mu koma mu.
Menene burin ka ga wanda ka zaba a yau?
Fata na wanda na zaba in Allah ya ba su nasara, kamar dai ma kamar shi shugaban kasa na yanzu yana iya kokarinsa. An san cewa duk mutum baya rasa kurakurai na rayuwa na wasu abubuwa. To ni fata na ko shi din ya ci gaba ko ba shi bane wani ya zo ya ci gaba, su hada karfi da karfe, su hada kai, su taimaka ma kasar nan duk inda matsaloli yake su dunke ta, domin mu mu samu amfanin zaman su na shugabanninmu.
To mun gode sosai.
To idan muka je jamhuriyar Nijar, mata na kasassun kasar sun dage wajen neman na kai ta hanyar wasu sana'o'in hannu da nufin nisantar kansu daga bara. Sai dai wata matsalar da ke mayar da hannun agogo baya a wannan yunkuri shine rashin samun ciniki. Dalili kenan kungiyoyin na kasassu suka shirya wata kasuwar baje koli a birnin Yamai a watan Disambar 2018. President Badariya, wata bebiya mai dinki da sakar kayan yara ƙanana a Maradi, na daga cikin waɗanda suka ci wannan kasuwa.
Assalamu alaikum. Ice President Badariya a Maradi.
Daga Maradi.
Maradi.
Kina daga cikin waɗanda suka zo kun kawo kaya?
Mun kawo kaya aiki da hannu da muke yi. To sirran maka sirran sirran mai kawo mai da. Magana muna samun kasuwa ce babu kan muna so ba mu samu hanya tattauna muna da kasuwa da zamu samu. Muna yin kawo muna sai da kuma saboda abin da sai akwai kaya da yawa. Ga sana'a ba sai da ba. Dan sirran muke so mu samu hanya da zamu samu muna sai da kuma muna so wasu muna dan kawo kuma muna samu na cigaba
a can Maradi. Eh, ba a saye ne, ba a sayan kayan ku,
ba a sayan kayan Maradi, ba a sayan kayan su.
Me yasa
ba a saye su? Sai amma da kadan kadan ha ga da su, ban ba a saye su
saboda mi mutane ba saye.
To saboda din da san ya kamar wurin ne babu inda za a saye su a sai da ni babu. Ya amma inda ya ku da za a zawa sai da sai ta makasuwa.
Kamar kuna son ai shago kenan?
Eh,
ai shago, ai kanti.
Ai mun makanti, ai muna so ai mun makanti mu san mu azza da zamu dora sai da muna buƙatar muna so muna muna.
To amma an ce kayan ku tsada gare su, tsada kayan ku suna da tsada.
To eh kai an muka fara sai da wa sai da arha saboda kowa mai ya sayo mu shi mai ci gaba. Eh saboda yanzu kamar kayan da akwai masu arha akwai masu tsada kamar akwai wanda ya yi so a samu a sai da saki akwai kuma akwai masu tsada sosai wanda za a sai da wa da tsada. Ya akwai wani fa san tsada amma yana ce sai da arha.
Suna da kyau sosai kayan naku.
Kai to me kyau sai ta tsada amma wanda bai da kyau sai ta tsada.
Malama Badariya ta shawarci na kasassu a duk inda suke su hada kai a tsakaninsu domin a cewarta wannan ita kadai ce hanyar da za ta sa a samu sauyin da ake fatan ganin an samu a dangane da rayuwar masu bukata ta musamman.
Muna so a samu banki a kan su ne gaba daya da gurragu da kudami da makaji gaba daya sama antina ga game su ne sai ta makasuwa kowa da kowa sai su rabi. Eh amma wuri wuri wanka na wurin ne fonga na wurin fa wani ba sai abin da yake yi ko da wani ya tsira da antila ba ku da mai ba to ba ganewa amma muna so mu samu suna mu sunan mu
a hada kai samu
da eh sai a haji sai alheri sai ka tsata ta muna so mu ta ta maka mu muna so ta mu hanya kamar kasashen wasu muna kawo muna tsirewa mu muna jawwa to kana muke wa talamu bukata.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakilin muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aiki. Ni Suleiman Muni Barma ke fatan za ku kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sule, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta shine gwamnati ta amince da karban rancen kuɗi dollar Amurka miliyan 20 domin gyaran babban asibitin jihar Sama Maso Gabas. Jaridar ta ce gwamnati ta amince da karban kuɗi rance dollar miliyan 20 domin kammala aikin babban asibitin jihar Sama Maso Gabas dake a can cikin Balgatanga, abinda ake jin zai inganta lamarin kiwon lafiya a cikin jihar. Har yau dai a jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne. Zaben tarayyar Najeriya, an sake zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban tarayyar Najeriya. Jaridar ta ce al'umman Najeriya sun sake zaben shugaba Muhammadu Buhari ya sake jagorar kasar wani shekaru hudu nan gaba, wato karo na biyu kenan. Commission zabe na kasar ne ya faɗi haka. Shugaba Muhammadu Buhari dan shekaru 76 da haihuwa ya doke babban aboki da suka yi takara da shi tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne da ratar da yayi na ƙuri'u miliyan 4. Mun leka babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic kuwa wannan labarin ne kungiyoyin malaman koyarwa sun daga jantuta akan shirye-shiryen gwamnati game da mai da sha'anin ilimin kasa hannun rukunoni masu zaman kansu. Jaridar ta ce kungiyoyin malaman karantarwa na kasar Ghana sun bayyana da niyan su ga gwamnati dangane da shirye-shiryen da gwamnati ke yi na mai da sha'anin ilimi ga hannun rukunoni masu zaman kansu da su zama to kuma wadda za a sanya shi a matsayin lamari na kasuwanci. Sun nuna cewar wannan ra'ayi na gwamnati na mai shaida waɗansu makarantu guda 100 hannun rukunoni masu zaman kansu ɗaiɗaiku abinda ba da su lamunce masa ba ne. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, yanzu kuma sai rayun da masu sauraron mu suka aiko mai ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce da karamar kuma Tabbali da Taraba tare da Najeriya. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba da dama da iko aka sake zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari. Muna yi masa fatan wannan zabe da aka yi masa ya zama alheri ga Najeriya, da kuma fatan Allah ta shi riko, da kuma fatan Allah ba shi daman cika alƙawarin da ya yi wa talakawan Najeriya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, muna yi wa Allah godiya, muna yi wa Allah godiya, muna yi wa Allah godiya da bayyana Baba Buhari nasara a wannan zaɓe da aka yi da zazzalumin rinjaye, kuma mun yaba wa al'ummar Najeriya da suka fito suka zaɓi wannan bawan Allah da waɗanda bai zaɓe shi ba. Kuma muna yaba wa hukumar ƙasar Najeriya bisa gudanar da zaɓe da ta yi cikin gaskiya da adalci. Muna kuma yaba wa jami'an tsaro su ma saboda irin gudunmuwar da suka bayar domin an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana.
Assalamu alaikum, VOA Hausa, mai magana Burema Isaka daga nan Ezeza sanan Linge, Niger. Ra'ayina, ina murna shugaban ƙasa Buhari ya ci zaɓen Najeriya. Ina yi miki murna, muna miki fatan alheri, Allah ya sa ƙasar Najeriya ta zauna lafiya.
Sunana Matthew Kaftin daga nan Birnin Kebbi. Muna wa Allah ubangiji godiya da nuna muna wannan lokaci da cin nasarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Muna wa 'yan Najeriya fatan alheri, muna wa al'ummar ƙasar ka gabaki ɗaya fatan alheri, muna ku shugaban ƙasa da iyalansa da makarabansa fatan alheri. Allah ubangiji ta ya shi riko, Allah ubangiji sa ya mulkin ga lafiya ya kuma ƙari lafiya, ya sa a jan amfani da garin ɗan Najeriya gabaki ɗaya.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaru,
to a takaice, shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wannan karan ma sun kasa cima yarjejeniya a ganawarsu a Hanoi na ƙasar Vietnam. Babban jami'in Amurka kan batun cinikayya jiya Laraba ya ce ba a yi kusan kammala yarjejeniyar cinikayya da China ba. Akwai sauran abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin a cima yarjejeniyar, a cewar wakilin Amurka kan batun cinikayya Robert Lighthizer, a yayin da yake bayani ga wani kwamitin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka a birnin Washington DC.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Darren Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai an jima.